Deutsche Welle. Tabaka lashi.
To jama'a barkanku da warhaka, barkanku kuma da saduwa da ku a wani sabon filin wanda muka saba gabatar muku da batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa a tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu. Yawan Kiristoci na karuwa a kasashen Musulmi na yankin Gulf, inda yanzu haka aka kafa majami'u da yawa, ciki har da Cocin Evangelica ta Jamusawa. Ko da yake an amince Kiristoci su tafi da addininsu a waɗannan kasashe na yankin Gulf, amma bisa sharaɗin cewa za su kasance ne a tsakaninsu, wato ba za su wuce gona da iri ba. Shirin na wannan makon ya duba zamantakewar Kiristocin waɗanda akasari baƙi ne 'yanci rani a ƙasashen na Musulmin yankin Gulf. Masu sauraro, Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla, a ranakun Juma'a da Asabar, majami'u a ƙananan ƙasashen Larabawa na yankin Gulf na buɗe ƙofofinsu ga Kiristoci masu ibada a cikin ginin Cocin Evangelica ta ƙasa, wato National Evangelical Church da ke a ƙasar Kuwaiti. Ana gudanar da ayyukan ibada da yawa a cikin lokaci guda, yayin da masu baiti suke rera waƙoƙi cikin harshen Ingilishi. A gefe ɗaya, 'yan asalin ƙasar Indiya na addu'o'i a cikin harshen Malayalam, sannan wasu baƙin daga ƙasar Philippines suna nasu addu'o'in a cikin harshen Tagalog. Haka ma abin yake a cocin ɗarikar Katolika da ke a ƙasashe irin su Qatar da Bahrain da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Oman, inda ƙananan gine-ginen cocin ke cika da masu ibada, saɓanin ƙasar Saudiya da ke zama babbar daula a yankin. Waɗannan ƙananan ƙasashen na mulkin mulukiya a ƙasashen na Gulf suna yarda limaman coci shiga ƙasashensu, sai dai ana jurewa waɗannan Kiristocin ne. Ba kamar ƙasashe irin su Masar da Lebanon da kuma Siriya ba, inda tun kimanin shekaru 2000 da suka wuce Kiristoci ke zaune a ciki. Samun manyan majami'u a ƙasashen yankin Gulf sabon abu ne. Arzikin man fetur a waɗannan ƙasashen ya janyo kwararar baƙi 'yanci rani zuwa yankin. Cikin waɗannan baƙi 'yanci ranin akwai dubban ɗaruruwan Kiristoci daga ƙasashen Philippines, Sri Lanka da kuma kudancin Indiya. Paul Hinder, ɗan asalin ƙasar Switzerland ne, shi ne bishop na majami'ar Katolika a daular Larabawa da kuma Oman, ya yi ƙarin haske.
Muna zaman wani coci na musamman da ya kunshi baƙi zalla. Babu Kiristoci 'yan ƙasa. Ko da yake akwai Kiristoci masu magana da harshen Larabci a tsakanin mambobin cocinmu, amma dukkaninsu baƙi ne daga ƙasashen Lebanon da Siriya da Jordan da Iraki da dai sauransu. Cocin ya haɗa Kiristoci daga ƙasashen duniya baki ɗaya, musamman ma dai daga ƙasashen nahiyar Asiya kamar Philippines da kuma Indiya.
Cocin 'yan mishan ta ƙasa da ƙasa da ake kira misiyo, Michel Kwata a birnin Akron da ke nan Jamus, ya yi kiyasin cewa a ƙasar Kuwaiti akwai Kiristoci 'yan ƙasar su kimanin 200, sai dai baƙi ne da suka karɓi takardun izinin zama 'yan ƙasa. Majami'un sun kasance na musamman domin a kullum suna samun canjin mabiya, da yawa daga cikin 'yanci ranin da suka haɗa da yaran gida da ma'aikatan gine-gine da injiniyoyi da kuma likitoci ba sa samun izinin zama da ya wuce shekaru 2 ko 3 a ƙasashen na yankin Gulf, wato kenan baƙi ne ma'aikata waɗanda a kullum ake canja su da sabbin 'yan kwadago. Saboda haka, shekarun masu zuwa coci a yankin yana ƙasa idan aka kwatanta da masu zuwa coci a ƙasashen Turai, inda mafi yawa tsofaffi ne ke cika wuraren ibadar na Kirista, inji Jens Hela, malamin addinin Kirista wanda tun a shekarar 2011 yake jagorantar majami'ar Evangelica ta Jamusawa a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Emirate.
Iyaye matasa da yawa suna zuwa coci da ‘ya’yansu, tsofi kuwa kalilan kake ganin su a coci, wato waɗanda suka yi fansho. Abinda mutane ke ɗaukakawa shi ne kasancewa muna sujada a cikin harshen Jamusanci. Sai dai ba wai ɗariƙar da ake bi ke da muhimmanci ba. Mu dai cocin Evangelica ne a yankin, amma mabiya ɗariƙar Katolika da ma sauran cocin gargajiya na halartar wurin ibadarmu. Ba ma mayar da hankali kacokan a kan ɗariƙar da suke bi. Haka aikinmu yake, musamman a ƙetare, dole ka sassauto.
Da yawa daga cikin Kiristoci a yankin na Gulf mabiya ɗariƙun Katolika ne ko kuma Orthodox, sai kuma ‘yan Protestant. Bisa wani rahoto game da ƙasashen yankin da ƙungiyar mishan ta Misiyu ta bayar, yawan Kiristoci a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya kai kashi 9 cikin 100. A Kuwait ya tasamma kashi 12 zuwa 13 cikin 100 na ilahirin al’ummar ƙasar. Sannan a Bahrain, kamar yadda wasu ƙungiyoyi suka yi ƙiyasi, yawan Kiristocin na daidai da na Kuwaiti, amma a Qatar da kuma Oman adadin na ƙasa. Sai dai har yanzu babu wasu sahihan alƙalumma. Misiyu ta ce Kiristoci na da ‘yancin gudanar da addininsu a ƙasashen Kuwaiti da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ƙarƙashin dokokin Musulunci, sai dai babu cikakken ‘yancin zaɓen addini, wato kamar ‘yancin canja addini ko kuma kira ga wasu su yi imani da addininka. Jens Hela na cocin Evangelica ya ce an shimfiɗa ƙa’idoji bayyanannu ga aikin coci.
Majami’un na samun izini daga hukuma, kuma a haɗaɗɗiyar daular Larabawa suna iya gina coci. Wasu majami’un ma sun samu kyautar filin gina coci daga masarakin daular da kansa. Sai dai an takaita yawan lasisin da ake ba wa coci. Cocin Evangelica daga Jamus bai da wannan lasisin, saboda haka muna aiki ne ƙarƙashin cocin Anglican. Wato kenan ana iya cewa jurewa kaɗai hukuma ke yi wa addinin Kirista a cikin al’ummarta. Alal misali, ba a yarda mu yi ibada a bainar jama’a ba, sai dai a cikin ɗakunan coci kuma a tsakanin Kiristoci zalla.
Limamin na Evangelica ya ƙara da cewa a wajen ɗaurin aure ko kuma a wasu batutuwa da suka shafi hukuma, dole sai an tabbatar cewa babu wani dangi musulmi a ciki. Haka zalika, an haramta ayyuka irin na ‘yan mishan, kuma an tanadi hukunci mai tsanani ga wanda aka samu da aikata wannan laifi. A shekarar 2012, lokacin da Sarkin Bahrain ya ba da filin gina coci mafi girma a yankin tsibirin ƙasashen Larabawa, malaman Sunni sun yi masa tofin alatsi ne. A ƙasashen dai, ba safai ake samu wata hulɗa tsakanin coci da masallatai ba. Balantana ma a gudanar da wata tattaunawa ido da ido game da addinan guda biyu, inji Jens Hela. Shi kuwa Bishop Paul Hinda na Majami’ar Katolika a daular Emirate da kuma Oman cewa ya yi makomar coci a yankin na Gulf za ta dogara da yanayin tattalin arziki da kuma siyasa a yankin.
Ba na jin majami'un za su ɓace daga yankin, ba zan iya hasashen cewa ko yawansu zai ragu ko zai ƙaru ba, saboda canje-canjen da ake samu. Sai dai makomarsu za ta dogara ne ga tattalin arziki da kuma yanayin siyasa da za a samu. Dukkan ƙasashen yankin na aiki tukuru na sauya kafofin samun kuɗaɗen shiga, kuma za su ci gaba da buƙatar baƙi ‘yanci rani domin cimma wannan buri.
Sai dai idan wata ƙasa a yankin ta yanke shawarar rage yawan ‘yan Philippines a cikinta, hakan zai yi babban tasiri a cikin majami'in coci a yankin baki ɗaya. To jama'a, anan za mu sallama da ku a filin, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aikina, Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW.